Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 31-25-16. Masu raron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na BYU Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio kuma si a kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta addressin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da yaurana Alhamis 12 ga watan Yuli shekara 2018. Ni ne Sirfil Hashim Gumel tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki ke farin cikin ka muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai.
Shugaba Donald Trump ya ce ya samu tabbacin shugabannin kasashen Turai akan cewa za su ƙara kuɗaɗen da suke kashewa wajen samar da tsaro. Arar da wasu lauyoyi suka shigar ta tilasta dakatar da shirin da aka yi na zartar da hukuncin kisa akan wani mai laifi a jiya a jihar Nevada a nan Amurka.
To kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa rikici ya kunno kai a zauren majalisar wakilan Najeriya kan sabuwar dokar da shugaban kasa rattabawa hannu.
Mun nuna bacin ranmu kuma shi kansa shugaban majalisa ya fahimci yadda abubuwan suke ya ga cewa lalle ba mu ji dadi ba don mun ga baki ɗaya mu muka tashi muka fice kafin ma a tashi.
Haka kuma za ku cewa hukumomi a jamhuriyar Niger sun fara shirin bullo da matakan farfado da harkar fina-finai a kasar.
Inda ci gaba ake nema cikin harkar sinema dole ne sai sun taushe zuciyarsu. In dala-dala ne aka ce kowa ya biya masu yin sinema su kuma a hudu haƙinsu a basu.
Sai kuma shirin bango da Jummai Alza ta gabatar mana daga bisani ko mu kawo muku wasu ra'ayoyi da kuma masu sauraro ku turo mana ta hanyar email. Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka. Shugaba Donald Trump ya ce ya samu tabbacin shugabannin kasashen Turai akan cewa za su ƙara kuɗaɗen da suke kashewa wajen samar da tsaro bayan da shugaban na Amurka ya share kwanaki yana kukan cewa duk kasashen sun bar ɗawainiyar kashe kuɗaɗen akan Amurka kawai. Trump ya ce yanzu kasashen Turan waɗanda ajiye ya ce kashi 2% na kasafin kuɗaɗen su kawai suke bayarwa a matsayin tarbace a harkar tsaro yanzu za su ƙara zuwa kashi 4% kafin shekarar 2024. Haka kuma Trump ya yi barazana cewa zai fitar da Amurka daga rundunar tsaron ta Turai wato NATO idan ba a yi wa Amurka adalci ba wajen ɗaukar nauyinta, inda ya ce Amurka ce ke samar da tsakanin kashi 70-80% cikin 100 na kuɗaɗen gudanar da ita. A halin yanzu kuma ana kwanaki kalilan kafin su biyun su haɗu a wani taron kolin da aka shirya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce shugaba Vladimir Putin na Rasha ba abokinsa bane kuma ba abokin adawarsa bane a lokacin ganawarsa da manema labarai yau a wajen taron NATO da ake a Brussels. Trump ya ce Putin ba makiyina bane, abokina ne, a'a ba wani dogon sani na ya mishi ba, amma a ɗan lokutan da muka haɗu mun mutunta juna sosai. Sai dai duk da haka Trump ya bayyana Putin da cewa shi mutum ne haziki mai kuzari wanda watakila wata rana zai iya zama abokina. Ranar Litinin mai zuwa ne aka shirya za a yi taron kolin tsakanin shugabannin na Amurka da Rasha a Helsinki, inda Trump ya yi alkawarin cewa zai tado maganar yarjejeniyar rage miyagun makamai da yadda Rasha ke sabawa yarjejeniyar da aka kulla kan batun rundunar sojan nukiliya da kuma katsalandan ɗin da ake zargin Rasha da yi a cikin zaben shugaban ƙasar Amurka na shekarar 2016. Wani babban hafsan sojan Isra'ila ya ce hare-haren da jiragen saman ƙasarsu suke kaiwa a Siriya sun takura yunkurin da Iran ke yi na samun mazauni a ƙasar, amma kuma ita ma Isra'ila an gurgunta ta har dole yanzu ita ma tana neman agaji kafin ta iya cimma burinta na ganin bayan Iran daga Siriya ɗin. Wannan bayanin da kwamandan na Isra'ila Major General Michael Eldestein ya bayar jiya Laraba a wajen wata tattaunawa da wata cibiyar Yahudawa ta shirya a nan Washington. Ya ba da ƙarin haske da ba a taɓa samu ba akan dabarun Isra'ila kan Siriya, haka kuma da yake amsa tambayar da sashen Iraniyanci na gidan rediyon VOA ya masa. General Eldiston ya ce matakin kai hare-haren da Isra'ila ke ɗauka a can ƙasar da Lebanon da sauran ƙasashe na samar da nasara. To, labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, madalla. Wani hamshakin ɗan kasuwa na Amurka da ya kafa kamfanin masar pizza mai suna Papa John ya yi murabus daga mukaminsa na zaman shugabannin kamfanin bayan wata kafar labarai ta yi tonin sililin cewa ya taɓa furta wata kalmar ɓatanci mai wulaƙanta baƙaƙen fatar Amurka. Mujallar Forbes ce ta buga labarin a jiya Laraba cewa John Scanata ya yi amfani da wannan kalmar ne a lokacin da ake gudanar da wani kwas ɗin horaswa akan yadda ma'aikatan kamfanin za su rinka mu'amala da jama'ar jinsuna daban-daban da ke cuɗanya da kamfanin. A lokacin wannan tattaunawar ce Scanata ya yi amfani da kalmar da ke farawa da harafin na, wacce ake ɗauka a matsayin taɓatanci a kan jinsin baƙaƙen fata. Ko bayan saukar shi daga mukamin, sanadin a faɗar wannan kalmar ya sa jarin kamfanin ya faɗi warwas a kasuwar zuba jarka jim kaɗan bayan da aka ba da labarin. Tuni dai Scanata ya nemi ahuwa akan abin da ya kira sakarcin da ya aikata, inda ya ce bai kamata ya yi amfani da irin wannan kalmar mai iya ɓatarin wasu ba. Ƙarar da wasu lauyoyi suka shigar ta tilasta dakatar da shirin da aka yi na zartar da hukuncin kisa akan wani mai laifi jiya a jihar Nevada da ke nan Amurka, wanda aka so a kashe shi ta hanyar amfani da wani magani da ake sakawa a cikin allura.
Hafsat Maina Muhammad kenan ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, rikici ya nemi kunno kai a zauren Majalisar Wakilan Najeriya akan dokar da shugaba Muhammadu Buhari ya sa wa hannu. Dokar da ta raba kawunan 'yan majalisar gida biyu a lokacin da aka yi muhawara ko za a amince da dokar ko akasin haka. A ƙarshe dai majalisa ta ce bata amince da dokar ba. Wannan matakin ya sa 'yan jam'iyyar APC ficewa daga zauren majalisar. Daga Abuja, Madina Dauda ta haɗo mana da wannan rahoto.
Taƙaddama ce ta kunno kai a majalisar wakilai a daidai lokacin da aka kwashi sa'o'i ana muhawara akan dokan nan da zai baiwa gwamnati daman kwace kayan waɗanda suka yi sama da faɗi da dukiyar al'umma, inda har dukan 'ya'yan jam'iyyar APC suka fice daga zauren majalisar. Yuguda Hassan Kila ya yi ƙarin haske.
Mun nuna ɓacin ranmu, kuma shi kansa shugaban majalisa ya fahimci yadda abubuwan suke, ya ga cewa lallai ba mu ji daɗi ba don mun gabaki ɗayanmu muka tashi muka fice kafin ma a tashi, domin suna yin mitin kafin a zo kan wani abu. Wani lokaci akan ja ƙuduri kafin a yi abu naka, amma dama wani ai siyasa ce kuma wadda muka riga muka fahimce ta. Ga ta nan kuma wannan, kamar yadda muka fahimta, wannan ba shi ne na farko ba. Yanzu tunda an kawo gabar zaɓe, abubuwa da dama makusancin irin waɗannan abubuwan za su rinka tasowa, amma mu kuma mu ma a shirye muke a yanzu. Shi dai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, mu ɗin nan da muka fice, kowa ya san cewa muna tare da shi 100%, kuma ba za mu bar shi ba. Muna tare da shi 100%, domin mun san akan doron gaskiya ake tafiyar da al'amura.
To, ya za a yi da wannan ƙuduri, ganin cewa an riga an yi muhawara a kai har an yanke hukuncin ƙin amincewa da shi? Tambayar kenan da na yi wa Ahmad Babba Kaita, ga amsar da ya bayar.
Yau kowa ya sani zauren majalisar Najeriya ya tashi ya hita. Majority na APC ana yin wannan, dukkanmu muka tashi. Dama mun ce idan ba a yi gaskiya ba za mu tashi mun fita, kuma mun tashi mun fita, kuma ta tabbata cewa akwai abin da ake so a cimma. Amma duk da haka nan muna da iko, muna da abin nan na cewa a rika kiran ƙura'a yanzu, saboda haka za mu dawo da shi mu ce a zo a yi ƙura'a mu ga in zai samu wuciya. Duniya ta sani cewa 'yan majalisa sun fatali da wannan ƙuduri. Amma dai shugabancin majalisa ya sa ya wuce, saboda haka daga yanzu ba za mu kare da ba sai mun ga an bi diddiki an yi kuraka na motsin ya wuce yanzu.
Amma ga garabadan majalisar wakilai Alhassan Ado Doguwa ya ce wannan doka ba sabuwa bace,
wani abu da mutane ba su sani ba, za su dauka kamar doka ce irin wanda tsarin mulkin Najeriya ya bawa majalisa dama sai ta yi aiki da ita. To a cikin tsarin mulkin Najeriya akwai kashi na 135 wanda ya bawa mai girma shugaban kasa kowane ne a wannan option dama yayi doka irin wannan kai tsaye domin ta taimaki gwamnati wajen cimma wani buri nata ko kuma cimma manufofinta ta fuskar samawa bangaren shari'a damar su yi aikin su ba tare da wani tarnaki ba. Zan iya tunawa mai girma Olusegun Obasanjo ya taba sa hannu akan doka irin wannan wanda ta shafi lokacin da aka yi rigima akan maganar kafa hukumar NDDC. Akwai lokacin tsohon shugaban kasa Marigayi Late Abacha ya sa doka da ta bada damar da har wasu aka kashe, irin wannan duk presidential order ce, doka ce ta kai tsaye da shugaban kasa yake badawa. Tsohon shugaban kasa Abacha ya sa hannu akan dokar da ta bada damar da aka harbe waɗansu mutane saboda suna yi wa tattalin arzikin kasar nan zagon kasa, kuma ci gaba da barin su zai rusa haɗin kai da zaman Najeriya a matsayin ta kasa daya.
A bangaren majalisar dattawa kuma an gayyaci babban Antonio General na kasa Abubakar Malami ya gurfana a gaban majalisar domin ya mata bayanin hujjoji da yasa shugaba Buhari ya sa hannu a dokar nan ba da dadewa ba. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Madina Dauda. To ga Najeriya kuma yanzu mu tsallaka jamhuriyar Niger inda hukumomin kasar suka fara shirin bullo da wasu sabbin matakan farfado da harkar fina-finai bayan da aka lura cewa masana'antar film na fuskantar barazanar durƙushewa sanadiyar rashin tsari da rashin kuɗaɗen gudanarwa. Sulaiman Barma na ɗauke da wannan rahoton.
Producers da jami'an bunƙasa al'adu ne hukumomin Niger suka hada a wuri guda domin tantaunawa akan matsalolin da ke haifar da tafiyar hawainiya a harkar fina-finan wannan kasa wace ta yi suna a wannan fanni a can baya. Abdulkarim Omar Sidi wani producer ne da ke halartar wannan taro.
Ma nan festival ɗin dai na Africa wanda kowa sani Fesfako ne, pre na horko da aka fara samu na Fesfako Umaru Ganda ne. Akwai cineasta da yawa bayan Umaru Ganda da suka yi amma ba su samu goyon baya ba, ba a ba su kayan aiki ba, ba a ba su tallafi ba wanda ya kamata. Har yanzu suka fara koma daga baya.
Lura da irin waɗannan matsaloli ne yasa gwamnatin Nijar fara yunkurin kakkabewa dokokin harkar fina-finan kasar kura da yadda za su yi daidai da zamani, inji Director General na cibiyar bunƙasa fina-finai ta ƙasa Mallam Sani Magori.
Kasashe da yawa sun kiyaye al'adunsu, sun ba matasansu aiki ta hanyar sinima. Kenan shine muke so Nijar yau da wanga taron mu hiddo kundi wanda yana cike da wasu ayoyi wanda ya kamata idan gwamnati ya sa hannu a bisan shi mu tabbata cewa sinima Niger za ta kawo alheri a cikin ƙasa.
Rashin kuɗaɗen gudanarwa ita ma wata matsala ce mai zaman kanta a wannan fanni. Dalili kenan da masana harkar fina-finai suka zo da wasu shawarwari a yayin wannan taro.
Duka 'yan ƙasa sai dai su yi haƙuri. In dai ci gaba ake nema cikin harkar sinima dole ne sai sun taushe zuciyarsu. In dala-dala ne aka ce kowa ya biya masu yin sinima su kuma a huddo haƙinsu a basu. Tunda ba ta yawa ƙasashen nasaru ba, ka zo kawai ka zamna ka yi kallon film ka tashi ka tai baka biya ko dala ba.
A nan hukumomin na ganin dacewar ƙara horar da masu harkar fina-finan ƙasar ta yadda za su samu kwarewar da za ta ba su damar gane hanyar da ke zama mafita.
Irin wanga shika-shike da muke so mu aza, saboda ya kamata a ce yau in kana da tunaninka, kana da scenario ɗinka, ya kamata a ce ko gwamnati bai ba da kuɗi, ka san an nuna maka hanyar da za ka je ka nemi kuɗi kai fina-finanka. Kenan shi yasa mu muke so za mu horon mutane, za mu fara da producer. Paske producer shi ne mai haya ma'aikata, ko director haya shi ne aiki, mai rubuta haya shi ne aiki. Kenan producer shi ne employer. Zuwa gaba kuma insha Allah za mu yi hido plan strategic wanda zai yi kunshi duk abin da muke nuhi cikin sinema daga yau har zuwa 2035, don shekara 2035, wanda za mu nuna ga hanyoyi, ga yanda ya kamata a bi, ga abin da ya kamata a kiyaye da shi.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Allah ya tafi jira an san mu, ituwa ga masoyan mu, madan madan matan mu dan Niger ne mu ba shakka
kuwar mu ni san Allah sabida an san
to madalla a gaida sallamu na barma to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka yanzu kuma agogon na cewa karfe 11:15 na safe ga shirin mu na gaba
assalamu alaikum masu sauraron sai bango ya tsage Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin Malam Aliyu Bello mai magana da hukumar zaben Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage.
Assalamu alaikum, yayin hajiya.
Wa alaikum salam.
Ina nan ne gidan Ahmad daga Maraba na Tarawa ke.
To,
tambaya ta a nan Maraba. Kamar misali mu mazauna kasar nan, an arewaci mazauna kudancin kasar nan. Akwai wani babban al'amari da ke faruwa wanda yake kasan kasancewa mun je gani gadi ke abin da cewa ni ba din san kasa bane ni ba din biji bane to kuma da ainihi kin da wannan batun kuma da san da shi ba in kin san to wannan mataki suka dauka
to Malam Naziru inda ka je jefa ƙuri'a din kai register a wurin ne da ka je aka ce kai ba indijin bane ko ko ba kai register bane
a gurin mai register
to Malam Aliyu ka ji tambayar tasa ko
kore ina duka mun yana kore sun ana zankon ana tsangwamar su in sun je ka kure a wasu wurare da sunan wai su ba indijin bane kamar haka ne sai je ba
ai cewa in sun je sai a ce su ba indijin bane mishi tambaya kan cewa ai wurin ne register ya ce mun eh to kun san da wannan matsala
kun san ban ce na ji dadin matashiya da kika bashi da farko cewar yayi rijista a wurin yace yayi to da zaran ka rijista ba kin kai dan indijin ne ko ba indijin ba ta kau gunda ne kika tace haƙƙin ka ne ka jefa ƙuri'a a wannan wuri saboda haka wannan korafi tabbas bai kuma zaɓe da ta sami yawan ci korafi a kan sawa amma in an samu wannan mafi dacewa tun a wurin ka ja hankalin jami'an tsaro da kuma shi ma da mai zaɓe da ke wurin cewa ga shi maka zo za ka jefa ƙuri'a kuma ana tsangwama ka da wani sunan da bai kamata ba ka ga wannan tsangwama tabbas a nan a ke ba da ɗauki matakin da ya dace domin ka baka damar ka jefa wa wanda kake so ƙuri'a
to kaman idan dai yayi abin da kace din nan kuma ya samu matsala me ya kamata yi zuwa zai yi hukumar zabe ko kuwa
to yana bukatar ya tara ingantaccen shaidu na cewa ga halin da aka yi masa wanda kuma ba daidai bane don haka a kuma a dokokin kuma a dokokin da yake da akwai na tarayya idan ka zo jefa ƙuri'a wani hana ka jefa ƙuri'a da kowane dalili ya dogara har ya hana ka ne to ya aikata babban laifin da a gurfanin shi da shi gaban kullum kuma za a kunta shi
to me tambaya na gaba matsokai tambaya ko
assalamu alaikum warahmatullah ina na jamiri na wanda yake daga ran garin Mararaba yanya
to
hajiya tambaya na anan dai ba ta wuce faɗe ba zuwa ta farko dai shi ne game da tsarin da hukumar INEC za ta gabatar na zaɓe shin da yiwuwar cewar mutane za ta ɗiba waɗanda za su gudanar da wannan aiki na zaɓe din ya ce tantance su don ganin cewar eh duk waɗanda aka ɗiba ba su da yawu a al'amuran da ya danganci siyasa wajen ganin an samu kyakkyawan zaɓe a lokaci mai zuwa.
Tambayar da kai ɗin wani ya yi tambaya makamancin wannan. Malam Aliyu Bello ya ba da amsa.
Okay.
To in ka saurari filin nan kamar yadda ka sani ranar Alhamis za ka ji ansa. Kana da wata tambayar ne?
Eh to ta biyu kuma shi ne. Shin hajiya a nan abinda nake son in tambaya a nan wurin shi ne kamar yadda hukumar ƙasar Najeriya take yin da tsayayyen ganin ta kawo ƙarshen cin hanci da rashawa a ƙasar baki ɗaya. Shin har a cikin hukumar zaɓe ma suna ƙoƙari wajen ganin sun kiyaye waɗannan kurakuren da aka samu a lokutan baya ko kuwa?
Wannan ma fa ya ba da ansa akan cewa kullum suna kokarin inganta hanyoyi to sai ka ba mutum na gaba ya yi tambaya ko kana da wata tambayar
to eh ba za a rasa ba hajiya tunda har Allah ya sa wannan damar ta riga ta samu sanan na biyu hajiya game da sauran mazaɓu waɗanda ake tattare da su a faɗin ƙasar nan kamar folic unit haka nan da sauransu a lokacin kamar a ƙauyuka wanda ya danganci kamar ni kamar mazaɓana ko in ce lokacin gani ina ta bici lokacin gani na san muna da mazaɓu masu tarin yawa sau tari idan aka yi abin da ya danganci kamar lokacin zaɓe da wani wurin ma ba za ta san cewa an yi zaɓe ba sai dai kawai abin da aka riga aka rubuta aka tattara a kai shi kenan a riga an wuce wurin shin hukumar zaɓe za ta sanya ido a wa'annan wuraren ne a zaɓe mai zuwa ko kuwa yin wa'annan mazaɓin za a ci gaba da barin su da fiya a haka ko kuma kwata-kwata ba ta da yawo a kasuwar ta da su ba.
To Malam Aliyu ka fahimci tambayarsa.
Kusan na kusan na haifar da ne kuma ina ganin abin da ya faɗa ban hajji lai ma da hankali yake buka ba sai ba zan jira da shi ba tun da ya riga ya ambata zai haka ta taɓa tana faruwa. Amma ko da ta faru a baya dai abin da ya kamata gaba ya sani shi ne ana yin zaɓe a bayyanannun wurare ne da ake kira polling wato rijiyar zaɓe kuma ana tara jama'a ne a yi zaɓe a cikin gidan kuma ana fayyace sakamakon kowace rumfa tun daga matakin rumfa ya zuwa na ward ward ya zuwa na local government har ya kai jiha kuma ya zo tarayya da mata. Dan haka idan har ya yi korafin cewa wai ana yin wani abu da bai yi kama da zaɓe ba kuma ya ce an kira shi zaɓe to ban san abu da zaɓen yake magana ba a dai ba wanda ainihin take yi wanda kuma wakilai da kuma jami'an tsaro da su kansu jami'an jam'iyyu suke ba da shaidan an yi shi ba mu samu irin wannan korafin da ya faɗa ba. Amma in yana zargi irin wannan to ya yi ƙoƙari ya riƙe katin su ranar zaɓen jerin fasu ya jefa ƙuri'arsa kuma ya saurara ya ji me aka faɗa a wurin wannan zai taimaka. Domin ana ɗaukar matakai masu yawa don a tsare ƙuri'a a tsare mutuncin masu jefa ƙuri'a kuma a kawo sakamakon gari kuma da ajiye shi.
To ba mutum na gaba ya yi tambaya ko?
To Hajiya, assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Dan Sanuwa.
Sunana Dan Sanuwa.
Ina da tambaya kamar haka. Da farko dai za a ga cewa hukumar zaɓe mun ga bata ba wa 'yan takara damammaki a kowane wa'adi da suke ba sai lokacin ya yi za a fara kamfe. To amma zuwa yanzu sai a ga cewa ta fuskar 'yan takara ta ma yi yawa a inda ya kamata a manna da inda bai kamata a manna ba. Ko ina an bi an mammanne ko wani gurin ma kan titi duka an rufe titi ba a ganin ko ina. A za a ga cewa kuma a ƙasa yadda aka fi gaba a duniya cewa idan ka je ka manna mutum fuska a gidansa ba in ba tare da ina so ba zai iya a kai ta gaba a hukunta ka akan wannan abin da shin wannan hukumar zaɓe a kowane mataki da za su iya ɗauka akan wannan. Tambaya na biyu shi ne a za a ga cewa jiya na aje a kafafen yaɗa labarai waɗansu ƴan siyasa a Maiduguri suna kufa akan ce a waɗannan 'yan gudun hijira da aka tara abin da ya sa aka tara su domin su 'yan shugabanni na gurin ne ba sa son rabuwa da mulki ba sa so waɗannan mutane su koma gidansu a yi zaɓe na gaskiya jam'iyyar adawa ta samu nasarar sai ga gaji ya sa ta tabbas su a wannan kam sa ba sa so ma waɗannan abubuwa ya kare shi ne wannan hukuma su ke tabbatar mana game da waɗannan hanyoyi na guda biyu.
Malam Aliyu gare ka.
To na dai fahimci sanda ta farko sai dai ta biyu ina bukatar ya tsara min haske a kai amma akan ta farko ga yadda bayani yake ya ce shin ana ganin waɗansu posta haka ana ta mimikawa sun shi kuma kamfen ne
Malam Aliyu ba ranakun kamfen yake magana ba cewa yi kamar yadda ake manna su hotunan 'yan takara ɗin na wani wurin su rufe da sauransu. Akwai wani mataki da aka ɗauka don yana ganin cewa a ƙasashen da suka ci gaba bai kamata a je ana wannan manne-manne ba shine yake cewa akwai matakin da hukuma INEC ta ɗauka na ganin cewa manne-manne fasto ɗin da ake yi ba kai ba gindi an daina abin da yake nufi kenan ba ranakun kamfe
ba zaɓe ne su sa baki a daren wannan gabar ba hukumomin tsaftace birane da kuma kiyaye haƙƙoƙin dukiyoyin al'umma da suke nan daban-daban su ba su sa baki a wancan amma hukumar zaɓe ba ita ce da ikon sa baki ina ka sa kota ina ka cire ta ba wancan ba aikin mu bane.
To tambayar shi da kace baka fahimta ba zargi ne akan cewa 'yan gudun hijira wa'anda suke zaune a sansanonin 'yan gudun hijira da aka kakkafa wai ana zargin cewa wa'anda ke kan mulki ne ba sa son su koma wurarensu don suna son su yi amfani da su.
Bayanin da nake so na mutu shi ne wancan abu ne da kuma zaɓe ba kuma zaɓe dai ta san wani yanayi ya samu a ƙasar nan da ya haifar da matsugunan 'yan gudun hijira kuma a ƙoƙarin da take yi shi ne ta samar musu da 'yanci jefa ƙuri'a kowane dalili ya sa ake riƙe da su wancan ba hudumin kuma zaɓe ne ta yi bayani a kai ba. Illa abu ya faru da wurin da ya kamata a je kuma a yi aiki kuma zaɓe za ta yi ƙoƙarinta ta ga wanda suke gudun hijira a wuraren da suke ba su za su 'yanci su jefa ƙuri'a ba.
Malam Aliyu Bello, mun gode da ka samu dama ka zo wannan filin ka ansa wasu daga cikin tambayoyin masu sauraron mu.
To ajiya na gode sai.
To haka kuma muna godewa Malam Buhari Yunusa Kumariya da wakilin sashen Hausa Nasiru Al-Hikaya waɗanda suka taimaka wajen ɗaukan wannan shiri akan faifai. Sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa Jummaya Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To madalla a gaida Jummai yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro ke turo mana ta hanyar email.
Sakon farko ya fito ne daga Haruna Boda in Kaibo yace salam VOA Hausa. Muna kira ga gwamnatin jihar Jigawa da ta yi wa Allah da manzon shi ta gina mana babbar gada a gadar Tagi da ke karamar hukumar kafin Hausa. Domin gadar da ke gurin yanzu ta yi kadan ainin, ruwan da ke bi ta cikin ta yayi yawa, dan haka yana bajewa cikin daji yana shanye gonakin manoma da kauyukan da ke kusa da shi. Da fatan gwamnatin Baba Badar Taji kuma za ta share mana hawayen wannan matsalar tamu. Assalamu alaikum VOA. Kisan mutane 32 da ƴan ta'adda suka yi a garin Tabanni na karamar hukumar Raba dake jihar Sokoto abantar da Allah wadai ne. Allah ya ji kansa da rahama. Sako daga Sufiyanu Gumar Zangon Daura. Nasarar kama wata kwantena makare da harsashi da kuma wukaken yaki irin na sojoji da hukumar kwastam din kasar mu Najeriya suka yi abin a jinjina musu ne. Ya Allah ka kara tona asirin masu wannan aika-aika. Amin. Sako daga Isuhun Dila Faki. Sako na gaba ya fito ne daga Malama Aisha matar Usaini Dango ta Karasuwa jihar Yobe. Tace salam VOA Hausa. Tabbas wannan doka da ƴan majalisun dokokin jihar Niger suka sa wa hannu na saka wando daya ga duk masu rubuta bayanan ƙarya a shafukan internet har yana tayar da zaune tsaye. Wannan yayi daidai. Da fatan dokar za ta yi aikin ta bil haƙi da gaskiya. Hakika hukunta mayakan Boko Haram su 113 da aka yi a Najeriya hakan yayi daidai. Domin yin hakan ne zai sa sauran mayakan su tsorata su saduda kuma su miƙa wuya. Sako daga Shehu Adamu Rijau. Sai sako na ƙarshe ya ce rigakafi yafi magani. Muna kira ga hukumomin jihar Sokoto da cewa su dauki matakan shawo kan barazanar rikice-rikicen da suke fuskanta sakamakon kasancewar su makwabta da jihar Zamfara. Sako daga Hussaini Abu Dambam in kishin ƙasa jihar Bauchi tarayyar Najeriya.
To madalla yanzu kuma ga Hafsat ta da mana da labarai amma wannan karan a takaice.
Sarfilo a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya samu tabbacin shugabannin kasashen Turai akan cewa za su ƙara kuɗaɗen da suke kashewa wajen samar da tsaro bayan shugaban na Amurka ya share kwanaki yana kukan cewa duk kasashen sun bar ɗawainiyar kashe kuɗaɗen akan Amurka kawai. Trump ya ce yanzu kasashen Turan waɗanda ajiya ya ce kashi 2 cikin 100 na kasafin kuɗaɗen su kawai suke bayarwa a matsayin tarbace ga harkar tsaro yanzu za su ƙara zuwa kashi 4 a cikin 100 kafin shekarar 2024. A halin yanzu kuma ana kwanaki kadilan kafin su biyun su hadu a wani taron kolin da aka shirya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce shugaban Russia Vladimir Putin ba abokin sa bane kuma ba abokin adawar sa bane. Wani hamshakin ɗan kasuwa na Amurka da ya kafa kamfanin masar pizza mai suna Papa John ya yi murabus daga mukaminsa na zaman shugaban kamfanin bayan da wata kafar labarai ta yi tonan sililin cewa ya taɓa furta wata kalmar ɓatanci mai wulaƙanta baƙaƙen fatar Amurka. Mujallar Forbes ce ta buga labarin a jiya Laraba cewa James Carter ya yi amfani da wannan kalmar ne a lokacin da ake gudanar da wani kwas ɗin horaswa akan yadda ma'aikatan kamfanin za su rinka mu'amala da jama'arsu.
To madalla a gai sheki. Masu sauraro anan muke kawo ƙarshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
ta yi gabatar da shirin da kuma Daniel Brown wanda ya bada umarni da ma injiniya mu ne Malam Zubairu. Ni Sarfil Hashin Gumar ke cewa sai mun sake dawowa da karfe 9:30 na dare.
A dakatar da
shirin matasa.